يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. وديا تتبت على الله مدوكا جنسركي wanda cikin ikonsa da kuma iyawarsa ya ba mu iko na haduwa a wanga wuri mai tarin albarka na makaranta masallaci na makaranta Mufida, wanda muka saba tunatar da kawunan mu a cikin shi dangance da al'amura na ibada da ma addinin musulunci gaba daya. A yau dai muna ranar Juma'a wadda ta yi daidai da kwanan wata na 19 na watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan kaura Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Hakan shi ya yi daidai da Alhamishi Juma'a wadda ta yi daidai da kwanan wata 5 wata na 6 shekara ta 2026 bayan haihuwa Annabi Isa alaihi salam. Insha Allahu ta'ala, kenan kamar yadda aka gabatar da sanarwa tun azu cewa wannan karatu za a gabatar da shi, kuma kamar yadda muka saba yau Juma'a muhadara ce ake yi. A maudu'i da za mu yi magana a kan shi shi ne taimakekeniya, taimakon juna tsakanin al'umma, taimakekeniya ta kai da kai a cikin al'umma. Ma'ana, addininmu na musulunci menene ya tanadar kuma me yace dangance da taimakon kai da kai a cikin al'umma? Akan haka muna farawa da yabo da godiya ga Allah, wanda shi muke gode ma kuma muke dogaro a gare shi kuma muke neman shiriye shi. Muna neman tsari da Allah, daga Allah ya kare mu daga sharrirrukan shaitani da kuma sharrirrukan kawunanmu da kuma ayyukanmu marasa kyawu waɗanda muke gabatarwa. Allah ya tsare mu kuma ya gafarta mana. Don haka ya ku ƴan uwa, tabbas dukkanin cikinmu wanda yake tunani saman kan duk mai tunani akan addininmu na musulunci yana gano cewa wanga addinin bai zo ba don ya horar da mutane masu sallah da azumi kawai, bai zo ba don ya horar da mu ɓangaren ibada kaɗai. A addini ne wanda ya zo domin ya horar da mu ɓangaren ibada da kuma zamantakewa yadda ya kamata mu yi ta tare da sauran jama'a da ma 'yan uwanmu gabaki ɗaya. Ashe addininmu bai yi shiru dangance da alaƙa ta tsakanin mutum da mutum da ma tsakanin al'umma da al'umma, sai da ya sanya mana dokoki da ƙa'idodi a kanta. Akan haka, addininmu na musulunci tabbas addini ne wanda yake fatan ganin al'ummarmu ta musulmi ta cibre ta zama dunkule ɗaya. A game da mi? A game da rayuwa wadda muke gabatarwa a cikin wagga duniya da ma rayuwarmu ta lahira gaba ɗaya. Ibada, mu gane da cewa in ana magana ibada, wanda kai kadai kake gudanar da ita irin su sallah irin su azumi mu gane da cewa wannan bangare ne wanda ya shahi rayuwarka kai kuma ya shahi neman lada wanda kake fata a ranar kiyama Allah ya cece ka ya sanya ka aljanna dalilin wannan ibada amma kaga taimakon al'umma da taimakekke ne juna to fa ba wannan kadai ya kumsa ba ya kumshi mi neman ceto rayuwar sauran waɗanda ba su kai ya kai ba mutanen da ba su da shi su ma ba su mallake shi ba neman dunkulewar al'umma da haɗin kanta da kuma neman ginuwarta da cigabanta gaba ɗaya sai an haɗa kai kuma sai an taimaki juna ne ake samun haka ashe akan haka rayuwarmu ta musulmi ba za ta samu daidaito ba sai mun fahimci juna da mu da 'yan uwanmu sauran musulmi da al'ummarmu gaba ɗaya domin nema maka mu mahuta dangance da matsalolin da al'ummarmu take fama da shi a kan shi ne ma annabi sallallahu alaihi wasallama duk fama da ya ta yi dangance da gina a shugabanci a ƙasar musulunci saman kan wanga ne ya yi ta fama ganin cewa mutanen Makka da suka biyo shi suka zo Madina almuhajiruna suka zo wajen ansar to kullum fama yake yadda zai haɗa kansu yadda za su tafi tare kuma tabbas hakan ɗin ya samu domin almuhajiruna sun samu haɗin kai da su da ansar kuma sun taimaki juna taimako wanda a yau ba za ka samu irin shi ba ashe wannan shine farkon nasara wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya samu ya tabbatar da ita a cikin garin Madina haɗin kan juna da taimakon al'umma da tsakaninta bayan wanga mabudi na ita wagga muhadara bayan mabudin kunne akan wagga muhadara saman taimakekke ne juna to za mu je bangarori na ita wagga muhadara na farko a bangare na farko ya shahimi hujjoji wanda addinin musulunci ya dogara da su wajen dora mana wajibci na taimakon juna a cikin al'umman mu hujjoji na alqur'ani da kuma hujjoji na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bangare na biyu ya shahimi wannan a muassasat ko kuma institution wanda musulunci ya kafa kuma ya dora musu nauyin daukan taimako tattara taimako da kuma raba shi zuwa ga al'umman musulmi waɗanda suke mabukata ne irin su tsare-tsare na hada zakka irin su tsare-tsare na hada auqaf ma'ana duk wani mai niyya da kokari na taimakawa musulmi to ana da wuri na musamman da duk ƙarshen wata ko kuma duk shekara an kana da abin da zaka bada sai ka kai ka bada wurin da ake cema waqaf menene su waɗannan abubuwa kuma ya suke aiki abu na uku a waɗanda suka gabace mu magabata na daga cikin sahabbai da malumai waɗanda suke bayin Allah wanda suka gabace mu yaya suka yi dangance da ita wanga maudu'i domin haɗaka al'umma da kuma taimakama juna to su yaya suka dinga yi wasu dabaru suka yi za mu kawo wasu daga cikinsu insha Allah bangare na hudu na ƙarshe na ita wagga muhadara shine yaya za mu yi a yau domin sake gina a cikin ƙwaƙwalen musulmin duniya domin sake gina haɗin kan juna tsakaninmu na al'umman musulmi da kuma taimakama juna a tsakaninmu yaya ya kamata mu yi wasu dabaru ne malumai suka bada a ƙarshe kuma za mu rihe insha Allahu ta'ala da kuma ɗan sakamako na shi wanga bincike da muka isar da muka iske a kan shi insha Allah na farko kamar yadda muka ce bayani wanda ya danganci ayoyi da kuma hadisai a nan wurin muka ce a mu gane shi dai taimakon juna a cikin addinin musulunci wata martaba ce wani matsayi ne wata daukaka ce ta musamman wanda Allah yake ba ma wasu daga cikin musulmi mutanen da Allah ya taimake su kuma ya yarda da su to sai ka gani ya kai su wannan martaba ya kai su wannan daukaka wani abu wani sashe ne na daga cikin halayyan kwarai na dan adam wanda baka yin shi sai in ya zaman to kana da halayya na kwarai kuma yin shi din yana gwada cewa tabbas ka kai wannan martaba kuma ka kai wannan matsayi akan haka shari'ar mu ta musulunci ta dora mana wajibci na hadin kai tsakanin mu da kuma taimaka ma juna ta musamman abin da ya shafi mi ba da haƙi da kuma abin da ya shafi wajibi wanda yake akan mu a mudiba mu gani alqur'ani shi nasi ya kawo nasi wanda yake theoretic ko kuma nasi wanda yake a karance kawai amma in muka zo bangaren hadisai to nan wurin zamu dauki hadisai waɗanda suke practical ne na annabi sallallahu alaihi wasallam annabin da kanshi abin da yayi a bangaren hada kan al'umma da kuma taimaka ma juna bangaren qur'ani mudiba cikin suratul maida aya ta biyu a cikin suratul maida Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab wannan aya ta zo dan ta gwada mana muhimmancin hadin kan da kuma fama gina al'umma wadda take mai kala rayuwarta ita ce rayuwar musulunci gina al'umma wadda take ta musulunci abin da ya kamata mu yi domin mu gina ta kuma mu kare kanmu daga walakanta da kuma tozarta shine Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa da harko ku taimaki junan ku haka Allah ya ce ku taimaka ma juna akan mi musamman akan abubuwan da suke hanya ce ta kwarai taimako ne na alkhairi to ku taimaka ma juna akan shi da kuma taimako wanda yake ana yin shi saboda tsoron Allah misali in can wurin an bada sadaka an bada taimako an sayar ma wasu abubuwan da ba su da shi wannan shine taimako saman kanmi biyayya ga Allah sai kuma taimako saman tsoron Allah shine taimakon da za a yi shi domin gina masallaci ko kuma gina makaranta ko ku daukan nauyin wasu dalibai waɗanda suke karatu da sauransu Allah sai ya ce wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kadda ku musulmi ku dinga taimaka ma juna ba dan an ce ku taimaki juna ba kadda ku taimaka ma juna a saman kan sabon Allah da kuma ayyukan da suke na ƙi ne wanda ba a san su kar ku taimaki juna a kansu wattaqullaha a ƙarshe Allah sai ya ce ku ji tsoron Allah akan haka innallaha shadidul iqab ku san cewa in kuka fandare ma Allah to Allah hukuba shi tsanani gare ta akan haka nan wurin waga aya mi take kwatanta mana kamar yadda nace tana gwada mana kulan ko kuma hanyar da zamu bi domin gina al'umma wadda take al'umma ta gaskiya kuma al'umma wadda take mai daraja madaukakiya ba al'umman mutanen banza ba la mu taimaki juna akan abu na kwarai da kuma tsoron Allah ashe akan haka duk abin da ka gani dan uwanka ba ya da shi ko yana bukata ko kuma abin da shi ba zai iya saya ma kanshi ba to in kana da hali ka taimaka mishi domin biyayya ga Allah domin Allah ne ya ce kai haka ko kuma wancan bangaren da nace bangaren makaranta bangaren sayar littattafai bangaren taimaka ma ɗaliban ilimi da sauransu to shi ma bangare ne mai kyau in muna da mu yi haka nan in kowa ya yi haka to tabbas za mu gina al'umma ta gaskiya wadda take mi al'amuranta gaskiya ne da kuma ɗaukaka a cikin rayuwarta abu na biyu mudiba cikin suratul tauba aya ta 71 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd nan wurin waga aya ta zo domin ta gwada mana yaya zamu yi mu kare mutuncin ƴan uwanmu musulmi, yaya zamu yi mu kare musuluncin mu ya zamanto mu ma al'umma ce wadda take tamaka da kanta a matsayin mu na musulmi. Sai Allah ya ce wal mu'minuna, kaga su mummunai maza, wal mu'minatu da kuma mummunai mata, ba'dhum sashan su awliya'u ba'd, yana jibanta sashe ne, ma'ana mummunai maza da mummunai mata suna kokarin taimaka shashen su, yana kokarin taimaka ma shashe guda shi ma, kullun haka ne suke. Wannan aya ce ta zo daga Allah tabaraka wa ta'ala domin mi, domin ya gwada mana yadda ya kamata mu jibanci lamarin ƴan uwanmu, kada mu bar su sai sun walakanta ko sun tozarta a matsayin su na musulmi. A'a, kowa yana iya taimako akan haka, kuma wannan taimakawa ita za ta sa mu kai labari mu yi nasara a cikin addininmu na musulunci. Wannan kuma shi sharadi ne ga mi, sharadi ne ga samun rahamar Ubangiji, wanda duk ya taimaka ma ɗan uwan shi ya ji ƙanshi, to tabbas Allah zai ji ƙanshi shi ma ya taimake shi. Don haka kada mu bar ƴan uwanmu musulmi su wulakanta su tozarta, ya zamanto muna da hali na taimaka ma juna, kuma muna iya yi. Amma kuma yau an kai wurin da wai jira muke sai an aiko kuɗin Bature ko ko wasu mutane daga can wanda ba musulmi ba su taimake mu, kuma mu tunaninmu in suka taimaka mana sun yi haka kawai saboda taimako ne, ba zai yi ba. Alhali abu da yawa muna iya yi ba sai mun yi jiran waɗancan ɓangare ba. To a nan Allah yake kiranmu gaba ɗaya cewa mu kwahi tunani kan haka, kuma mu dawo saman kan hanya ta saman kan sahu na daidai. Domin mi, duk lokacin da muka bar ƴan uwanmu suna meƙa hannu na bara suna neman taimako, musamman na mutanen waje, Turawa ko wasu mutane da sauransu, to fa mu san da cewa wannan shine mafarin fitina, wannan shine mafarin ɓanna, wanda sai yin haka ɗin sai abu da yawa ya biyo bayan shi, kuma daga an yi ca za a yi musulmi ne, mu ne muka yi, kuma laifi saman kanmu zai dawo. Alhali in muna iyawa kenan muna iya mu rufa ma junanmu asiri. Bayan ayoyi na Qur'ani mu leƙa cikin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na farko taimako tsakanin al'ummar musulmi, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta shi a matsayin sharadi ne na amana tsakaninsu da kuma cin nasara a cikin addininsu. Manzo Allah mai tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi sai ya ce, wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhihi, rawahu Muslim. Annabi ya ce Allah yana taimaka ma bawa, Allah na tare da bawa matsayin dai wannan bawan shi ko yana taimaka ma ƴan uwan shi. Wannan hadisi Muslim ya ruwaito shi a cikin Kitabu Zikri wa Du'a'i wa Tauba. A cikin ma wani hadisin daban wanda Ibn Umar Allah ya rada shi, shi ya ruwaito shi, yake cewa ma'aikin Allah mai tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace, al-muslimu aqu al-muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Mala Ibn Umar yace kaga musulmi to duk yadda yake dan uwan musulmi, duk mutumin da yake musulmi ne to kada kai shakka mai dashi dan uwanka da gaugawa dan uwanka ne, ko ma daga ina ya zo shi inda ya musulmi ne. Kenan wannan dalilin yasa Annabi ya hana mu yace la yazlimu, kada mu zalunci dan uwanmu musulmi, ko ana zalunci kada a zalunci musulmi, balantana zalunci Allah ya haramta shi a cikin mu kuma ba daidai bane. To a yau haka din ya haskara, domin mi, in kasuwanci kake, in aikin gwamnati kake, in aikin zaman kanka kake, in aikin hannu kake yi, in mami kake yi, Allah ya kiyaye zambata riga ta shiga cikin kwallon mutane. Kuma wanda zaka zambata din wane ne? Musulmi ne dan uwan. Alhali Annabi ya hana karara anan cewa kada ka zalunci musulmin da yake mutumin da yake musulmi ba daidai bane. Wala yuslimuhu, kuma kada kai kokarin tozarta shi ko kuma ka sallama shi ga wasu mutane. Ka sa a ci mishi mutunci ko ka tona asirin shi a wajen wasu mutane. Musulmi dan uwanka kada ka mishi haka, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana fi hajati akhihi, Annabi yace duk wanda yake kokarin biyan bukatar dan uwan shi musulmi, kana Allahu fi hajati, to ya san da Allah ko sai ya biya bukatun shi shima dukkanin su gaba daya. Wannan shine dan uwa waga hadisi, wanga hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun muka diba sai muka cewa ahili ma so da yawa mutane sun yi shaida akan haka, cewa duk wanda Allah ya mishi ruhin asiri ya bashi hali inda yana taimaka ma musulmi, to wallahi ka iske shine dukiyar shi take haɓaka. Maimake in ya bada a ce dukiyar ta kare, a'a, karuwa take yi kullum. Duk masu kudaden da suke taimako waɗanda waɗansunsu da yawa yanzu sun mutu ma, in ka tambaya masu taimaka ma addini lokacin suna da rai su suka mallaki dukiya mai yawa, amma kuma badawa suke. Ashe wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya da ya faɗe shi. Abu na biyu cikin wannan jeri na hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallama, ga hadisi za mu karanto wanda shi kuwa mi yake koya mana yadda ya kamata mu yi tsari a cikin al'ummarmu ta musulmi domin tara wani abu. In muka tara kuma ya zamanto mu taimaka ma juna, mu taimaki ƴan uwanmu wanda ba su da shi. Akan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai aka ji shi yana yabo, yana yabo ga wata kabila ta Larabawa. Sunan kabila Ash'ariyun. Menene Annabi yake cewa? Innal Ash'ariyina, kaga su waɗannan mutanen wannan kabila da ake kira Ash'ariyina, Annabi yace iza armalu bil ghazawati, idan wani yaki ya same su suka tahi, misali aw qalla ta'am iyalihim bil madina, ko kuma abinci ya rage musu a garinsu, babu abinci, iyallansu ba su da, wasu bangare ba su da abinci, wasu bangare kuma suna da, jama'u ma kana indahu fi saubin wahid, Annabi yace riga ake shinhudawa kawai, duk mai abincin sai ya kawo, gaba ɗaya zaka kawo ka zuba na gidanka dukan shi. In aka shinhuda mashinhudin riga, to kowa kawo abincin gidan shi yake zuba. Summa ittasamu bainahum, in kowa ya kawo abincin gidanshi ya zuba gaba daya, to yanzu sai a yi ne, sai a karkasa a cikin korai, kai ma da kaka da yawa da kai za a kasa a cikin kwarya, ka dauki dan kadan ka tayi da shi don sauran ƴan uwanka su samu. Kadiba ka ga wannan hikima da waɗannan Larabawa suke akan shi ne Annabi ya musu yabo na musamman. Da Annabi ya ji labari sai ya yaba su sosai. Waɗannan Ash'ariyuna suwa ne? Kabila ce ta sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiran shi Abu Musa al-Ash'ari. Kabila shi ce take wannan taimakekeniyar juna haka. Annabi a ƙarshe mi yace cikin hadisin? Fahum minni wa ana minhum. Wannan mutanen da suke taimaka ma juna haka, cewa wallahi ni nasu kuma su ma na wani. Ashe Annabi ke son mu, yana so mu taimaka ma juna kamar mu, domin yana daga cikin sakon da ya zo da shi na addinin musulunci, mu kama juna, mu haɗa gwiwa da gwiwa wuri guda. Wannan shi ne sakon na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ya ce in muka diba wanga hadisi da ya zo, tabbas yana mana ishara zuwa gari cewa ba laihi ba ne, bal addinin musulunci yana so mu dinga ma al'ummarmu wani gidauniya na musamman lokaci zuwa lokaci domin taimaka ma wanda ba su da shi. Wannan ya bado, wannan ya bado, shi ma sai a haɗa, sai a yi, sai a raba kuma ga mutanen da ba su da shi. In muka dauka a wanga zamani da muke a cikin kasashen Larabawa da ma wasu cikin kasashen namu, akwai irin wanga tsari shi suke kira Darul Awqaf, ma'ana gidan tarbace, gidan da ake tarbace domin a taimaka ma musulmi da ba su da shi. Ina tunanin a nan Niger ma akwai waka. Shi ko mine ne aike shi? In Allah ya hore maka kai da kake da shi, ko mi kake da shi na badawa, sai ka kai wurin sai ka bada. In ka kai wurin ka bada, kai dai ka bada da niyya a taimaka ma wanda ba su da shi. Yanzu shi wannan gidauniya in ta tattara abin da yake da kwai, to ita take tsari ya ya kamata a yi tsari domin sauran al'ummar musulmi su masu amfana. Ina ga nan ma an yi shi, ba san ba dai ko akwai shi ko ku babu, amma kasashen Larabawa suna da wannan da yawa. Yan kasuwansu da ma waɗanda suke masu kuɗi ko hukuma suna ba da kuɗi cikin wannan waƙaf ana sawa. Ina tune akwai sanduki na misali OCE wanda ita ke take dauke da mi, take dauke da nauyi, take ba da tallafi, jami'o'i ta gina. Larabawa ne masu ɗan kasuwa suke sa kuɗi a ciki. Sai aka gina jami'o'i a cikin ƙasashen musulmi, wanda ɗaya daga cikin tagatanan jami'an mu ta Niger ta Sai, wanda su ke ba da kuɗin duk abin da ake yi a cikinta. Kuma kuɗi ne, tarbace ne ake yi na musulman Larabawa masu kuɗi da masu sarauta, su ke sanya ma gidauniyar kuɗi, kuma sai a watsa sai a raba iyan talaka su umarni. Kenan irin wannan yana da kyau, kuma gashi nan ainihin shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ma abun yabo kuma an yi shi a zamanin shi. Allah ya sa mu taimaka, Allah ya ba da iko insha Allah. Abu na gaba bangare na biyu shine mi magana saman kan shi wannan gidauniya da ake magana saman kanta ta waqaf. Na farko mu san da cewa tsari biyu gare shi ita wannan gidauniya, ana sa zakka ciki, kuma ana sanya sadaka a ciki kawai ta masu kuɗi da masu kasuwanci da masu sarauta. Akan haka mu san da cewa ita ko zakka haƙƙi ne na Allah, wanda Allah shine ya shara'anta akan duk wani wanda yake da kuɗin da suka kai nisabi, to Allah bai sauke mishi ba sai ya hudda wannan zakka. Domin mi? Domin Allah ya yi haka saboda ta zamanto tsarkaka ce a gare shi shi mai kuɗin. In ya yi haka ne, to ya tsarkake kuɗin shi kuma ya tsarkake kanshi. Wannan kuma yin haka kuma shi ke tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin al'umma. In kuma ba a hudda zakka, ba a ba da zakka, to babu kwanciyar hankali, kuma babu haɗin kai tsakanin al'umma. Talaka zai kalli mai kuɗi a matsayin azzalimi kawai, wanda ba ya da taimako, ba ya da tausayi a cikin ranshi, idan dai ba zai hudda haƙƙin Allah ba. Haka shi ma mai kuɗi zai samu matsala ta mi san dukiya da haɗama da kuma san tara abun duniya, kuma a ƙarshe ya mutu ya tahi ya bar su, a ƙarshe ba su da amfani. Kenan a nan dalilin shi ne Allah tabaraka wa ta'ala don guje ma yin haka sai shara'anta zakka a saman kanmu, cewa duk wanda yake da dukiya in ta kai wannan mataki, to ya yi ƙoƙari ya cire zakkarta ya bada. A kan shi ne ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce cikin suratu Tauba aya ta 103, sai ya ce khuz min amwalihim sadaqata sadaqa tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Ya kai annabi, ka sanya masu kuɗi su hudda daga dukiyoyinsu haƙƙin Allah, sadaqa zakka, domin ita zakkan nan tutahhiruhum, ita ke tsarkake zukatansu daga san abun duniya da haɗama da kwaɗayi da kuma malati na zuciya. Wannan zakka ita ke tsarkake zukatan bayin Allah da gare shi. Wato zakihim, zakkan nan kuma ita ke wanke zunubansu a wajen Allah, wanke zunubinsu take yi. Wannan suratu Tauba ce aya ta 103, a cikinta ne Allah ya faɗa haka. Ashe zakka ba abu bane na kayan wasa, kuma ba abu bane na sai in kaga dama ka hudda la haƙi ne na Allah kuma ya zama wajibi a huddata ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi ya tabbata daga wasiya ta annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga Mu'az bin Jabal Allah ya rada shi idan annabi ya aika shi Yaman wajen mi wajen gubernator na Yaman in annabi ya aika Mu'az bin Jabal to yana mishi sako in ya je ya hadi me yake cewa fa'alimhum أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم غيا موسى يا معاذ إن كاجي الله يا دورا زكاة أتكين دوكيو يسو أنا هدى تاني أتكين دوكير ما سكوئي إن كاجي غيا موسى amma kuma ba ni ake kawo ma ba ni za a kawo ma bala in an huddata a can a raba mu talakawa a can tsari ne na Allah ashe in a irin zamanin yanzu ne Allah Allah ya taimake ka in a wanga lokacin ne kake gani cikin masu mulki da mutanen da muke da su masu hadama irin waɗanda suke ba su da cikakken al'amari na addini in a cikin su ne wani ya ce in kaje a hudda zakka kuma anan take a raba matalaka a ci zai zo mun da ita in ka hudda ce a zo mun da ita amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce wannan mataki domin sako ya zo da shi na shirya al'umma na daidaita al'umma shi ba ta kanshi ba yake la ta al'umma yake akan haka shi ne sakon wanda ayan nan ta gabata ta hade Allah ya gaya mu annabi to kullun yana gaya ma Mu'az in kaje dai tana musu a hudda zakkan masu kudi a ba mu talakawa a can garin nasu haka ne Allah ya ce ai Allah ya ce cikin suratul hashr aya ta 7 Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa hatta la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum Allah ya ce na daga cikin hikima da yayi ta hudda zakka daga dukiyar masu kudi an yi haka ne ba dan komi ba dan kar kudi ya zamanto ba a ganin talaka bai ganin su ma kawai sai mai kudi in ya zamanto ba za a hudda haƙin Allah a ba talakawa ba to wataran akwai hadarin kudi kawai ba ka gansu ba sai hannun masu kudi ashe wannan hikima ce ita ma babba ta Allah tabaraka wa ta'ala banda shi a yanzu sai mu yi magana saman gidauniyar ya ne kamata a ce an yi ta ita wannan gidauniya ta waqaf wannan gidauniya addinin mu na musulunci ya kwatanta ta a matsayin wani sanduki na musamman wanda ake tanadin shi domin samun ci gaban al'umma mu dauki misali daga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi wanda ake kira Umar bin al-Khattab Allah ya rida shi wanda shine khalifa na nawa na biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar shine ya zama khalifa na farko bayan shi kuma sai Umar Allah ya rida shi to mu dauki misali daga Umar har kullun ku mu gane da kyau in dai aka ce Umar ana magana sahabbai aka kazancen Umar to gaskiya mu sa a kanmu an kawo wani girgam na adalci shi wajen adalci yayi nisa yadda ba ka tunani ba a ce saura ba su da adalci la shi yana kiyaye wannan bangaren yadda ba ka tunani akan haka Umar bin al-Khattab Allah ya rada shi wata rana asaba aradan bi khaybar wata rana ya tahi wani wuri a cikin garin khaybar fasta amara annabi sallallahu alaihi wasallama fiha akan haka sai ne mu shawara annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya ce mishi ya ce ma Umar in shi ita habasta aslaha wa tasaddaqta biha waja'alaha Umar waqafan litiba'i wala tuhab wala turas fil fuqara'i wal qurba wa fi sabilillah Umar ya sai wani wuri kamar wata gona ce haka a cikin garin Khaibar, domin shi Umar dan kasuwa ne, shi ma yana kasuwanci. Da ya sayi wannan gona a garin Khaibar, sai ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ni fa na sayi gona, ya ma'aikin Allah, mi kake ga za a yi da ita wannan gona, mi za a yi da ita? Annabi sai ya ce ma Umar, in ka so ka rike kayanka ne, kuma in ka so ka barta ta zamanto gona talakawa, gona bayin Allah, ta zame maka sadaka. In ka so ka barta a haka, ta zame maka sadaka. Akan haka Umar sai ya sanya ta waqaf, ta zamanto gona ce ta talakawa, wanda ba a saida ta, kuma ba wanda ya mallake ta, har shi ma yanzu ba tashi bace, ba ta kowa bace, kawai ta bayin Allah ce. Akan haka Umar ya maida wannan gona, ba a bada aranta, ba a gadanta, kuma ba a saida ta, ta talakawa ce da kuma waɗanda suke tsoron Allah kawai. To wannan shi ake kira waqaf. Duk mai kuɗi yana da damar da zai yi haka, duk wanda yake mai albashi yana da damar da zai yi haka, duk ɗan kasuwa yana iya yi haka. Misali, a nan garin akwai su da yawa mutane waɗanda Allah ya musu rihin asiri, wanda sun ɗauki shaguna ɗaya, biyu, uku, huɗu, sun ce kawai sun bada su ga Allah ta'ala. Duk abin da za a samu, imma a sa shi cikin wani masallaci, ko ku a sa shi wata hanya ta aikin Allah a kansu, wannan sun zama ba nasu ba. An tahi an yi takardu ya zamanto kawai na fi sabilillah. Banda shi masu albashi da yawa a nan garin, wanda ba su da kuɗin a hannu, albashi kawai gare su, sun ɗauki wani sashe na cikin albashinsu sun maida shi fi sabilillah. Misali, ina da albashi jikka 150, sai in sanya jikka biyu na kowane wata kawai na bada ta ga Allah fi sabilillah. Wannan jikka biyu, in akwai wurin da zan kai ta a yi hidimar aikin Allah, zan kai ta can a yi. In kuma ba ni da wurin, to zan nemi talakawa waɗanda suke mabukata ne, wanda su a gare su ba jikka biyu ba ce miliyan biyu ce. In na ba su irin waɗannan, to Allah ya amsa, kuma ya zamanto waqaf ne ni a gare ni, da kuma rayuwata a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Menene yasa ake haka? A cikin tarihin musulunci, irin waga gidauniyar da ake kira da sunan waqaf, wallahi ta yi taimako da yawa, kuma ta ceci al'umma masu yawa waɗanda suke bayan Allah ne ba su da shi. Na farko, an samu a ƙasashe da yawa na musulmi wanda suka yi irin waga gidauniya ta waqaf domin gina makarantu, sun gina makarantu kuma sun sanya su fi sabilillah. An samu waɗanda suka yi gidan karanta littattafai, ma'ana library, bibliotheque ko kuma maktaba, shi ma an samu da yawa a cikin ƙasashen musulmi wanda suka yi haka. Akwai wanda suka yi gidauniya domin taimaka ma marasa lahiya, a nan garin ma akwai su waɗanda sun ɗauki nauyi ɓangare kaza na marasa lahiya, daga an samu irin shi kawai a musu magani, in ya so a yi musu faktiyar sai a aiko musu sai su biya. Ana samu irin haka har a nan wurin. Kai, suna da yawa, abubuwa na da yawa wanda ba za mu iya zano su dukkansu gaba ɗaya. To ashe, irin wannan shi ne hikima, kuma shi ne abin da ya sa ake kiran musulmi mu taimaka ma juna, kuma mu haɗa kanmu ya zamanto muna da irin wannan tsari. A kan shi sai ka ga da yawa sun ci amfani, kuma da yawa suna tunƙaho da tamaka cewa su musulmi ne, kuma suna girmama masu halinsu. Menene maganganu waɗanda sahabban Annabi da ma magabata daga cikin malumai, menene suke cewa a kan haka? Faqaha amirul mu'minin Umar bin Khattab, a kan shi Umar ɗan Khattab, Allah yarda da shi, yake cewa fi amir ramad, a cikin wata shekara da aka yi fari a cikinta, laulam ajidu linnasi min almali ma yasa'uhum, inda zan samu wa mutane waɗanda suke ba su da abinci, in tattaro musu in samu musu, illa an adkhala ala ahli kulli baitin iddatahum min al-jiya'i wa yuqasamuhum utuhum hatta yahyu. Da na bi gida gida inda a ce waɗannan bayan Allah da suke yi yunwa domin hori ba su samu abinci ba, to da sai na bi kofa kofa gida gida na dinga daukan loma ɗaya cikin kwanan masu yallan ku, in ɗauki loma ɗaya in nasa a kwano, in ɗauki wancan gidan loma ɗaya. Yace a haka alƙawalin Allah da sai na yi haka domin in ciyar da waɗanda suke yi yunwa. Inda a ce ban samu hanya sai irin haka, wallahi da sai na bi gida gida da kwano, ko ina sai na ɗauki loma ɗaya na nasa a kwano, in kawo ma waɗanda ba su ci tuwo ba su ma su samu su ci. Akan haka in muka diba cikin tarihi har yanzu dai, ɓangaren da yake gwada mana cewa haɗin kai da kuma taimaka ma juna a tsakanin musulmi wajibi ne, Imam Ibn Hazm Allah ya yarda shi tabbas ya yi magana a cikin littafin shi wanda ake cema Al-Muhalla bil Asar, Kitabu Zakat, yake cewa wa farada ala al-aghniya min ahli kulli baladin an yaqumu bi fuqara'ihim. Allah an faralanta mu a cikin wanga addini namu na musulunci, an faralanta mu dukkanin waɗanda suke da ruhin asiri suke da hali a kowane gari, mutanen kowane gari masu kuɗinsu an faralanta musu ne su bada ga talakawansu su taimaka ma talakawansu. وَيُبِرُهُمُ السُّلْطَانِ عَلَى ذَلِكَ كَيْ أَدِّينِ مُسْلِنْتِ يَارْدَ حَتَّى دَ حُكُومَ تَتَّتِيلَ سَاسَ أَكَنْ حَكَ إِلَّمْ تَقُمْ أَزَّكَوَاتِ بِهِمْ إِذَنْ يَكَسَنْ جَي سِنَا قُدُمْ بَعْدَ حَكِّنْ أَلَّا وَنْدَ شِيْنِ زَكَى أَلَّا حَتَّى دَ حُكُومَ أَنْ يَرْدَ تَبِي حَكِّنْ تَلَكَوَا أَكَنْ حَكَ. نَغَبَا هَيَّنْ زِدَي na daga cikin magabata malumai abubuwan da suka yi domin haɗa kan musulmi da kuma taimaka ma juna. Akwai wani babban malami da ake kira Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri Allah ya yarda shi, ya tabbatar da cewa taimaka ma juna a cikin al'ummar musulmi babbar ibada ce, tabbas babbar ibada ce. Yace li anna aqda li akhin hajatin, misali a ce ga mabukaci ya zo dan uwana ne musulmi, in taimaka mishi akan bukatar da ta dame shi, ahabba ilayya, wannan ya fi soyuwa hatta a wajen Allah, min an a wajena afwan, a wajen shi malamin yake cewa haka ya fi soyuwa a wurina, min an a'takifa, ya fi soyuwa a gare ni da in tahi in yi itikafi na wata biyu, in taimaka ma wani wanda yake cikin bukata da zai zo wurina, ya fi in yi wata biyu na itikafi, ya fi a wajen shi, shi haka yake gani. Wannan magana ta zo cikin littafi na Imam Ghazali wanda ake kira da shi Ihya'u Ulumuddin, a cikin shi ne aka samu magana ta Imam Al-Hasan Al-Basri ya faɗa haka. Akwai Imam Sufyan Sauri Allah ya yarda shi, shi ma yake cewa kana yahussu talamizihi ala tafaqqudil muhtajina ilmiyan wa madiyan wa yaqul idza ra'aita akhaka bihajatin ila aunika fi dinin aw dunya falam ta'inhu fa alam anna fi imanika khashadan khadasha. Imam Sufyan Sauri yake cewa ga ɗaliban shi wanda yake karantar da su, domin shi malami ne yana da majalisi na karatu, yake gaya ma ɗaliban shi idan mabukaci musulmi ɗan uwanka ya zo neman taimako wurinka, ko na ilimi ka taimake shi domin ya san me ya kamata ya yi cikin lamarin shi, ko kuma taimako na dukiya ko na wani abinci, yana ce ma ɗaliban shi har kullum idan kuka ga irin haka kuma aka zo neman taimako wurinka, idan dai baka taimaka mishi ba, to gaskiya akwai babban matsala a cikin imaninka, kai ma imanin ka karatu na musamman akwai matsala a cikin shi. Saboda mi magana ce wadda aka faɗa dazu cewa Allah ta'ala da ya yi mu musulmi sanya mu yayi a dunkule muke kamar jiki guda. Jiki in kai yana ciwo sauran hannuwa da kafafuwa su ma ba su iya wani abu na kwarai. In kafa ɗaya ke ciwo to sauran sashen jiki shi ma baya jin daɗi. Ashe dukka al'umman musulmi haka ne Allah yake so ya ga mu. In kuma baka da wannan tsari ma'ana mutanen mu a yau babban kuskure da muke da shi a rayuwar mu shine ne mun dauki rayuwa ta bature al'umma halayen bature mu rike abin da suke ce ma individualism. In jiwa ta huce kanka to ta fada kan kowa, wannan mummunan magana ce musamman ga musulmi wanda yake neman lada kuma yake neman aljanna. In ta huce ka yi kokari na kusan ka shi ma ta huce shi, haka dai a ƙarshe ka ta fada kan kowa shine mafi alkhairi. Domin ita lahira da ka gani wannan kokarin da kake shine yake zama kredi naka a can. In ka je sai ka iske kredi, amma in baka yi ba ka ce ba ruwanka da kowa shikenan, to a ƙarshe baka da wani kredi. Shi ko kogi yana son ƙari kamar yadda Hausawa suka ce, duk irin ladan da ka tara to kana buƙatar gobe hallau ya ƙaru, ya ta ƙaruwa ya ta ƙaruwa, a haka ne ma'aunin naka zai yi nauyi a ranar tashin kiyama. Allah ya taimake mu. Wannan magana da Sufyan Sauri yayi ta zo cikin Adabuddin wa Duniya cikin littafin shi. Bayan haka a bangare na hudu wanda shine bangare na ƙarshe a wagar muhadara, yaya ya kamata mu yi a yau domin mu gyara halayyarmu mu musulmi, domin kuma mu gyara zamantakewarmu ya zamanto mun yi aiki da wanga saƙon na addinin musulunci. Shine mala ya ce ya zama wajibi a kanmu a yau mu koma ga Allah ta'ala kuma mu koma ga addinin musamman saƙo na Al-Qur'ani mai girma cewa ita wace mahuta a gare mu a matsayinmu na musulmi. Na harko a kawo wannan gidauniya a hukumance kuma a ya zamanto a yi ta domin da sunan taimakon bayan Allah da kuma sunan taimakon al'umman musulmi, yana da umarni da kyau da kyau. Hukuma ta kafa irin wannan ya zamanto a bada dama ba wai sai mai kuɗi ba ga al'umma kowa da kowa, a ƙofa a buɗe take, sawa'un wanda zai kai kuɗi a hannu ya bada ko kuma irin waɗanga kafofi na zamani da aka samu wanda in dala 50 in dala 20 gare ka kana iya aika kuɗi a cikinta da suna a taimaki bayan Allah. Wa in kana in ba wasu malumai ko ko wasu mutane za a sa wanda za su yi kula da abun, wa in kana abubuwa sun yi yawa a yau waɗansu ba za su yarda ba da haka ɗin, wani ta zai in ya bada ma kaza kaza ne za a yi. To duk da haka hukuma tana iya dubara sai ta samu mutane amintattu waɗanda suke an yarda da su. Nake ga kowa yana iya taimaka daga cikin al'umman musulmi, dala 20 dala 10 dala duk abin da ya sauƙaƙa, ba ma sai kama wani shawara ba, aika cikin gidauniya su can yana iske su yana zo musu ɗaya ke akan yawwa kamar irin shi ba. Haka kuma sai mun kama jiki wajen mi taimako hatta da mu dawo daga rakiya waccan ɗabi'a ta bature cewa matsala kaza ta samu wani ni ina ruwana ai shi ya ja ma kanshi. Wallahi ba haka bane, musulmi addinin mu caye duk lokacin da kaga dan uwanka ya faɗa matsala taimaka mishi koda da nasiha, taimaka mishi koda da shawara ga yadda ya kamata a yi domin ka hutar ga wannan matsala. Amma mu daina waccan ɗabi'a mai cewa tunda dai ni bai mun shawara ba, tunda dai ni ba ni bane to shikenan, la wannan ba daidai bane. Akan haka sai mun gyara makarantunmu da kuma tsari na karantarwarmu domin mu sanya cikin tsarin karantarwa irin wanga tunanin da irin wanga tsari na taimakon juna. A ƙarshe shine za mu ce shi dai taimakon juna a cikin al'ummarmu na musulmi mu san da cewa ba sabon abu ba ne, kuma a haka ne al'ummar baya suka ci gaba da suka yi shi. Kuma a yau a yadda Allah ya mana yawa inda za mu yi hakan, to wallahi da mun sake da mun sake formon wata civilization, wata hada, wata abu, wata al'umma ta musamman da an yi koyi da mu a duniya. Allah ya samu dace, kuma Allah ya gafarta zunubanmu.
Allahu akbar.